Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 25 ga watan Afrilu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata babbar kotu a birnin tarayya Abuja ta yi watsi da batun sauya ranakun zaben shekarar 2019. Muna kuma dauke da rahoto akan kokarin da ake ci gaba da yi akan yaki da cutar masasarar cizon sauro albarkacin ranar yaki da cutar ta duniya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan matakan da kuke gani ya kamata a ci gaba da dauka don ganin an magance masasarar cizon sauro kwata-kwata. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin Amurka a yau dinnan Laraba da su dage su tabbatar cewa Amurka ba ta yi watsi da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cima da Iran don dakatar da shirin ta na nukiliya ba. A wani jawabi da ya yi ga 'yan jam'iyyar Republican da Democrat na majalisar dokokin Amurka, Macron ya jaddada cewa Iran a ta bakinsa bai kamata ta mallaki makamin nukiliya ba sam, ko nan da shekara 5 ko nan da shekara 10 kai har abada. Shugaban na Faransa bai ambaci kalaman shugaban Amurka Donald Trump na adawa da yarjejeniyar da aka cima a shekara ta 2015 ba. Kalaman da Trump ya yi su yayin da yake nazarin irin shawarar da zai yanke a watan gobe kan ko ya sake kakaba takunkumin tattalin arziki akan Iran ko a'a. To amma Macron ya ce wajibi ne mu tabbatar da kwanciyar hankali a duniya kuma kar mu rusa yarjejeniyar. Yana mai faɗi ɓaro-ɓaro cewa Faransa ta rattaba hannu kan yarjejeniyar ce saboda shawarar da Amurka ta bayar wadda ta jagoranci shirin yarjejeniyar ƙarƙashin gwamnatin mutumin da Trump ya gada wato shugaba Barack Obama. 'Yan majalisar dokokin Amurka da ke goyon bayan wani shiri na kare matasa marasa takardun izinin zama Amurka daga kora sun yaba da umarnin da wata kotu ta bayar na cewa a ci gaba da aiki da shirin na kare yaran. Fiye da abinda alƙalan suka faɗi, abinda Amurkawa suka faɗa shi ne muhimmi. Jama'a na son yaran su ci gaba da zama Amurka. Abinda Sanata Amy Klobuchar ta jam'iyyar Democrat mai wakiltar Minnesota ta gaya muryar Amurka kenan. Ta ƙara da cewa sama da kashi 90% na yaran au suna aiki au suna makaranta. Barack Trump ya tsaida ranar 5 ga watan Maris a matsayin ranar da shirin wanda ake kiransa daka a takaice zai daina aiki. Shirin da ya bayar da damar aiki ga baki matasa su wajen 700,000 waɗanda aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana damar aiki ko karatu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Isra'ila ta dakatar da shirinta na ta sakiyar dubban baƙi 'yan Afirka waɗanda suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba bayan yunkurinta na baya-bayan nan na mayar da su Afirka citara. Tuni baƙin hauren waɗanda akasari suka fito daga ƙasashen Eritrea da Sudan suka biyo ta ƙasar Misir zuwa Isra'ila suke ta murna. Aƙalla yanzu kam 'yan Afirka waɗanda wasansu sun zauna a Isra'ila na tsawon shekaru 10 za su iya sabunta takardun izinin zamansu duk bayan kwanaki 60. tun daga shekara ta 2013 wani bangare na bakin hauran ya amince da wani shiri na tura su kasashen Rwanda da Uganda da yawan su na cewa guje mai yaki da take hakkin bil'adama suke yi. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu wanda ke fuskantar matsin lamba a siyasance kan cewa yayi wani abu ya rubuta a kafar Twitter cewa yana da niyyar sake bude wani wurin tara bakin hauran wanda ke can wani lungu a yayin da kuma yan majalisar dokokin kasar ke iya sake kafa wata doka ta furtar da bakin auren zuwa kasashen su. Kafin nan Mr. Netanyahu ya soke wata yarjejeniyar da suka cimma da hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar dinkin duniya ta tura rabin bakin hauran zuwa yammacin duniya a bar sauran kuma cikin Isra'ila. Yan tawayen Taliban sun bayar da sanarwar kaddamar da hare-haren da suka kai a Afghanistan lokacin bazara na kowace shekara. Al'amarin da ya wargaza sa rai da aka shafe makonni ana yi na yiwuwar tattaunawa kan zaman lafiya. Wannan kuna zuwa ne a daidai lokacin da shirin yakan kama da gudanar da zabukan da aka makara wajen yin sa na majalisar dokoki da gundumomi a Afghanistan da yanzu za a yi ranar 20 ga watan Oktoba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata babban kotun birnin tarayya Abuja ta yanke hukuncin kawar da batun sauya ranakun zaben shekarar 2019. Biyo bayan dambarwar da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi akan batun. Kotun ta kuma tabbatarwa hukumar zaben Najeriya ta INEC da hurumin tsara ranakun zabe. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada mana.
Justice Ahmad Muhammad ya yanke hukuncin kawar da sashe na 25 na dokar zabe ta 2018 biyo bayan karar da karamar jam'iyyar adawa ta Akwa ta shigar da ke neman hana shugaba Buhari ya sanya hannu kan dokar. Kakakin hukumar zabe Aliyu Bello ya ce duk hukuncin da kotu ta yanke da shi za su yi aiki, amma halin yanzu suke da hurumin sanya ranakun zaben.
Ita hukumar zabe ba tana jayayya da mataki ko matsayin majalisun tarayyar Najeriya bane. Akwai doka a halin yanzu da ta ba ta damar ta fidda jadawalin zabubukan da ke gabanta. Wannan doka ko na kunshi a cikin sashi na 25 na kundin dokokin tarayyar Najeriya wato Electoral Act 2010. A sashi na biyu na wannan doka ce akai hukumar na da ikon sa ranar ta zama kwana 150 kafin wa'adin majalisun ya kare kuma kada ya gaza kwana 30. A wannan hurumin ita hukumar zabe ta yi aiki ta tafiyar da ranakun yin zabukan 2019 da ke gaban mu. Wannan doka tana nan ba a soke ta ba su kuma majalisun tarayya a hurumin da suke da akwai na yin gyaran dokoki in suka yi tasu dokar suka fito da ita suka rushe wannan misali to har sai wancan lokaci ya samu ne da hukumar zabe za ta fito ta ce ga irin nata fahimtar akan al'amarin.
Masana da masu hannu kan sha'anin majalisa na da ra'ayin takaddama shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da majalisar dattawan na kawo koma baya ga aikin gwamnatin siyasa a Najeriya. Ga ma abin da ɗaya daga masu wannan ra'ayi Shehu Durbi ke cewa
wannan gwamnati ta Buhari ta samu wannan matsala din bangaren zartaswa suna da problem da bangaren majalisa ba don kun sabila da rashin samu wata da irin wannan abu na lobby kana da ɗan jam'iyyar ka masu yawa ba za ka iya kiran su kai magana da su ba gaskiya damuwa ne. Wayansu sai su yarfe wayansu ce wai irin wannan lobby din ai kudi ake kawai ɗan majalisa. Ka duba caliber of ɗan majalisun da muke da su da yawan su sun fi karfin cewa akai musu kudi su wani amma na yana da kyau ka mutunta mutum a muhallinsa. Yau ina senator ko ina member na House of Representative shugaba na ya kawo wani abu da zai shafi ƙasa yazo ya ce mini wane ya buga min waya ko ya sa wani shi da Allah muna so wannan abu ya shige ga dalilai na ga dalilai kuma ka duba kaga wannan dalilai suna da muhimmanci ko mutanen ka za su amfana ai sai inda karfin ka ya kare rashin sanin yadda aikin majalisa yake shi yake ja wannan matsala din kawai. Me yasa ake adviser a bangaren majalisa ba don kuma da sabila da bude wannan kafa din aiki ya tafi yadda ya kamata tsakanin bangaren dattawa da bangaren majalisa.
Majiyana cewa masu son sauya ranakun zaben na son kowa ta su tafi sheshi ne don kawo karshen masu cewa guguwar Buhari ta kawo yawancin yan majalisar. Majalisar dai na ma cike da tsoffin gwamnoni da manyan sojoji da suka rike mu kamai tun abun nan da ake cewa duniyar Najeriya na barci. Nasiru Adamu El-Hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yau ce ranar wayar da kan jama'a akan cutar masassarar cizon sauro ta duniya. Mutane da yawa manya da yara ƙanana na rasa rayukansu duk shekara sakamakon cutar ta masassarar cizon sauro a Najeriya. Haka kuma ana hasarar makudan kudade duk shekara sakamakon wannan cutar da ake kira malaria da turanci. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aika mana da wannan rahoton.
Ranar 25 ga watan Aprilun kowace shekara dai rana ce da hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar fadakar da al'ummar duniya game da illar da cutar malaria ko zazzabin cizon sauro ke wa bil'adama a sassa daban-daban na duniya. Taken bikin na bada dai shine a shirye muke domin kawar da cutar malaria. Kasashe da dama na duniya na daukar matakai da suka ga ya dace bayan na Majalisar Dinkin Duniya domin kawar da wannan cuta. A Najeriya dai an dauki matakai da amma da suka hada da rage farashin maganin cutar ta zazzabin cizon sauro tare da samar da gidajen maganin sauro mai hada da magunguna domin rigakafin wannan cuta. To kuma takin rage farashin magungunan cutar zazzabin cizon sauro zai taimaka wajen rage kamuwa da cutar. Tambayar kenan da naiwa pharmacy Salihu Ibrahim, wani kwararren likitan hada magunguna a Najeriya.
Eto zai yi ya danganta ga tsarin da aka bi. Dole ne a zanna da masu ruwa da tsaki a harkar magunguna, daga masu shigo da magunguna zuwa masu rarraba magunguna zuwa masu sai da magunguna. Dole ne a zanna a tattauna da su a fiddo tsarin a ga ta yaya za a bi a sako da farashin yadda har mutanen karkara ma za su samu su karu da wannan madafa da ake so a kawo da shigo da ita.
To goya talakawa suka ga matakan da gwamnatin Najeriya ta dauka musamman ma dai na neman kare farashin kwayoyi ko magungunan cutar ta malaria. Ga dai abinda Malam Dallada Aboki ke cewa.
To Alhaji, malaria a Afirka ciwo ne? Ai, malaria a Afirka ba ciwo bane. Ga yarbawa na yawo da magani, za a ce ma maganin malaria ne, kuma wallahi in ka sha zaka warke. Naira 20 ne kofi.
To ko wani mataki na rigakafi ya kamata al'umma su dauka domin hana kamuwa da cutar ta malaria? Ga dai likitan hada magunguna Salo Ibrahim.
Rigakafin da zazzabin ciwon sauro kullun ana fadi a daina barin gwata, daina gaggyara ruwa, ya daina kwanciya, sannan ciyawa da take fitowa gefen gidaje su ma duk a ciccire su.
Baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida baban gidan Jibrin. Kamar yadda kuka ji yau, muna son mu ji ra'ayoyinku akan matakan da kuke gani ya kamata a ci gaba da dauka don ganin an magance masassarar cizon sauro kwata-kwata. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waka.
Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah ka taimake mu amin. Likitoci masu kulawa da lahiya, masu kulawa da rayuwar mu, mai sama Allah ka taimake su amin.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Kwara. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Ana alaikum assalam wa rahmatullah. Mai magana Dallo Alhaji Garba, na Sokoton Najeriya, mai blouse kala-kala daga nan Kwara a Najeriya. A gaskiya dangane da wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta ce to rana ce mai muhimmanci. Sai dai muna kira musamman ma ga jama'a, sai ya kamata a kula da musamman ma da tsaftace muhalli da sauran kula da tsaftace abinci da sauransu. Dan ina ganin rashin tsafta yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan zazzabin ciwon sauro. Haka kuma muna kira musamman ma ga mahukumta da su ɗauki matakai, na ganin cewa an ɗauki matakai na kawo ma jama'a magani irin wanda ya shahi zazzabin ciwon sauro da rarraba gidajen sauro, domin shi ne za a yi yaƙi da wannan cuta ta na zazzabin ciwon sauro. Mai magana Dalla Garba, na gode biyo isa an jima.
To mu ma mun gode Alhaji Bello. Har yanzu dai muna nan a kudancin Najeriya, mun samu kira daga Oyo.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
E, sunana Maluka dan PDP a nan Kare Shanu, akin yare kanin Sidiko Wadi.
To malama, muna jinka.
Wannan rana ta maganin zazzabin ciwon sauro gaskiya rana ce mai muhimmanci. Gaskiya mu a nan jihar Oyo bale yana mu kare shanu akin yale muna barin magudanar ruwa da dotti sannan kuma ko ina cikin gari ga ciyawa ana kiwon dabbobi cikin gari wannan wuri ne wanda sauro ke samu wurin da yake ladewa yana hayewa kuma mu ba mu aikin gayya mu hada kungiyoyi mu gaggara cikin dare mu assalamu alaikum sunana Maruka dan PDP ana kare shanu akin yale nagode
to mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je Kaduna
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke
magana. Na tare da Adamu Jeje daga kamfanin Fatijaji Kaduna Najeriya.
To mallam Adamu muna jinka.
Da kane da wannan rana ba shakka za ka tebe saboda cutar malaria. Gaskiya mun ji dadin haka kamar yadda wannan dan abokina da nawaye da ya sauka yake cewa barin gwadami da zaka ga an bar shi din nan. Gaskiya yana taimaka wajen tara sauro. Kuma mu yanzu a Najeriya sauran ma da muke gani da ba ku san irin waɗannan sauran ba.
Wanda irin kuke gani yanzu?
Wasu suna nan masu bakin jet din nan. Wallahi idan suka ji mutum sai kaga daga nan ma kawai wani cutar ma ya ƙara shiga jikin mutum.
Mallam Adamu ka ce bakin jet.
Kuma mi sai sun ƙara kawo mana agaji. Mu kuma mu kasance masu share muhallin mu bakin gurgudu wannan shine zai taimaka mana wajen kawo da wannan al'amari.
Mallam Adamu ban tambaye
bakin yau a Najeriya.
Wani iri ne mai bakin jet din Mallam Adamu wani irin sauro ne mai bakin jet?
Wani irin sauro ne gasu nan zaki jansu gaskiya ina mai tabbatar miki ni ba taɓa ganin irin su. Zaki kawafin su wasu zankala haka bakin nan da kike ga na jet. Idan suka zurma mutum Allah da shi kauta ga da kudu ki kuna ce ba ku zo Najeriya ba amma muna muna fama da su da fatan za ku tashi lafiya
amma aman to mallam Adamu Allah ya kyauta mun gode yanzu kuma bari mu je Nasarawa
Assalamu alaikum ina Captain Sule jinjirin tsare na garin Laminga
to Captain Sule muna jin ka mice ce gudumuwarka
guduma na ta ce a gaskiya al'umma gwamnati tana taimaka kwarai da gaske ina daga cikin wayar da suka rarraba wannan gidajen sauro wa jama'a amma matsalolin da mu talakawa muka ake samu a wajen za a rabar da maganin sauro kyauta a mun karke sai kaga mu ɗan Najeriya an je an sa shi a danga ko kuma an shuke an zana an daga wannan shukin da shi yawanci al'umma zan yi kira da su da cewa su yi amfani da wannan maganin sauro kamar yadda aka karantar da su akwai magani wanda ake bayar na zazzabin cizon sauro nan kyauta ake rabar da shi a nan Najeriya a asibitoci na gwamnati so da yawa abin da ake samu a matsalolin ga talakawa da zaran yaro ya samu ainihin zazzabi ba a zuwa da shi asibiti cikin lokaci so a nan ina kira da al'umma ga Allah da zaran yaro jikinsa ya zafi ko kuma gani wani alama a hanzarta tsohuwar da shi daga
to Captain Sule mun gode da ra'ayinka da fatan kuma waɗanda aka yi wannan kiran domin su san ji yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna
to madam Dauda barka da dare
barka ka dai Mallam Murtala kana lafiya
lafiya lau madam Dauda sunana dai Murtala ne ina kiran kuma daga gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to muna jin ka
to a shawaran da zamu ba su masu kasa dai na farko shine ya kamata a ci asibitoci a inganta su da magunguna kuma irin primary health care din na mafi yawanci ya kamata a gaggyara su su tafi kusa da talakawa dan da yawa zaki ga an je ko ba magunguna kuma mafi yawanci ma zaki ga in an je an gwada yaro mai blood test sai kiji ana cewa typhoid da malaria ne to ita ma malaria nan ina yake samun ta ne da sauran dai typhoid ya kamata kuma talakawa su gaba da gyara tsafta ne abin da yake zai kawo mana saukin wannan abu kenan da fatan za a tashi lafiya
to mun gode Mallam Murtala daga Kaduna yanzu kuma bari mu sake komawa Nasarawa
to daga nan lafiyan bare bari Bashir Tela ne daga nan layin Nauyuka cikin garin lafiya headquarter na jihar Nasarawa
to
gaskiya wannan rana dai da majalisar nikin duniya ta wari a gaskiya yana da muhimmanci sosai a nan yankin mu na jihar Nasarawa gwamnati tana kokari da waɗansu kungiyoyi wajen raba gidajen sauro to abin takeici mutane da dama ana karɓar gidan sauro ne kuma ba amfani da shi waɗansu sukan yi labule da waɗansu abubuwa abin taɓin kamu koko da shi ko kunu to haka da kamata ba yana da kyau tunda ita gwamnati tana kokari domin a yaki wannan to mu talakawa
to Bashir Tela layinka ya goce mun so da mun gama jin bayananka kuma gashi ma dai lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mun gode har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice Shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kwesi Yantachi ya sallami mataimakinsa George Afurigi. Koda yake ba a bayyana dalilin sallamar sa ba dai an yi imani cewar saboda sha'awar da shi George Afurigi ya nuna da matsayin Kwesi Yantachi din da ake bibiyar saki zaben sabon shugaba ne. Premier League din kasar Ghana ta samu wani kankama a dalilin sanarwar da dan kasuwan nan wanda shi ke mallakar Zalafon Media na Apia Mensah yayi na daukan nauyin wasannin ligin. Wannan sanarwa ya kawo wa club ligin din Ghana wani sanyin rai saboda kaka uku kenan babu wani da ke daukan nauyin wasannin. Mai koyar da Black Stars wasa James Kwesi Appiah kwanan baya ya sadu da dan wasan gaba na Huddersfield Town Colin Kwana yayin da ya kai wata ziyara kasar Ingila. Wannan yunkuri dai domin shayo hankalin dan ganan haifaffen kasar Jamus ne ya maido da akalansa zuwa kasan na Afirka ta Yamma yayi mata wasa. Kungiyar Accra Hearts of Oak nan ba da jimawa ba data bayar da sanarwar sunan sabon coachin ta dan kasar Sweden Tom Strand wanda shine zai dauki nauyin club. Kan dai mu ci gaba ku bari an zakulo muku sakamakon na karawa na mako na bakwai na Ghana Premier League. Akwai Hasafok 1 Bechim United 1 kuma sai san tikotoko ta lallasa wa All Stars da Chibu da Nema sai kuma karawa tsakanin Karela da wato Elmina Sharks wanda suka tashi baran-baran. Wafa FC ta lallasa Dwarves da ci 3-2 sai kuma 11 Wonders wanda ta lallasa Midiyama FC da ci 1 mai ban haushi. Coachian Dream FC Abdul Karim Zito ya bayyana dalilan da yasa ya bar labun. Abdul Karim yace ya rabu da club din ne a dalilin matsayi na koyar da ɗan wasan ƙasa da shekaru 17 na ƙasar Ghana na tinsa da akai a matsayin mai koyar da su waɗannan ɗan wasa. Mun duba irin wainar da ɗan wasan Ghana ke takawa a Turai kuwa ɗan wasan ƙasar Ghana Jordan Ayew na a cikin jerin sunayen da goya bayan Swansea City sun ka bayar domin kyautar wato ɗan wasa na kakar bana. Ejantin ɗan Ghana nan kwajo a samuwa da kewa Juventus wasa a baya Federico Pastorello ya sadu da shugabannin Inter Milan gabanin da ficewarsa daga Juventus game da rahotanni da ake samu. Da haka kuma muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ayyukan rundunar sojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya na da matukar wuya yau fiye da lokacin da ayyukan zaman lafiya na kunshe ne kawai da tabbatar da cewa an raba waɗanda suke cikin rikici ko alamun rashin zaman lafiya. Yau ayyukan zaman lafiya ayyuka ne masu tarin yawa da suka hada da ba kawai kan tabbatar da zaman lafiya ba da tsaro amma har da taimakawa wajen sarrafa harkokin siyasa, kare fararen hula, raba mayaka da makamansu da mayar da mayakan da suka aje makamai cikin al'umma, ba da tallafi wajen shirya zabuka, karewa da inganta yancin dan adam da kuma taimaka dawowa da doka da oda. Aiki ne mai hatsari. A cewar Majalisar Dinkin Duniya, dakarun da ke aikin zaman lafiya 56 suka mutu a shekarar bara saboda tashin hankali. Saboda haka, yana da ma'ana a shirya dakarun gamayyar ayyukan zaman lafiya kafin a aika su wasu kasashen don ire-iren kalubalen da za su fuskanta a zahirin gaskiya na ayyukan zaman lafiya. A ƙarshen watan Fabrairu da farkon watan Maris na wannan shekara, sojojin kiyaye zaman lafiya fiye da 1,000 daga kasashe fiye da 30 aka tura wajen aiwatar da wani shiri da aka lakaɗa wa suna Shanti.4. Shanti dot wata kalma ce da ke nufin jakadan zaman lafiya, wani tsari ne da aka kirkiro domin horar da dakarun kan abubuwan da za su iya fuskanta idan aka tura su kasashen waje. Atisayen ya auku ne a makarantar horon soja ta kasar Bangladesh tare da goyen bayan wani shirin ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ake kira Global Peace Operations Initiative. Tare da haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin tsaron Amurka ke gudanarwa. Mahalarta taron Atisayen Shanti.4 sun samu damar koyo daga malamai da sojoji masu zurfin ilimi kuma waɗanda suka shafi ta kasashen duniya suna irin wannan aikin na kiyaye tsaro. Wannan shirin na ƙasa da ƙasa da horarwar da aka bayar ya bada damar musayar ilimi, basira da dabaru tsakanin masana da waɗanda suka zo daga ƙasashen waje suka koyar domin waɗanda ake koyawa su amfana. Dakarun rundunar sojan Amurka da ke yankin Pacific da kuma shirin wanzar da zaman lafiya na duniya na ma'aikatar harkokin wajen Amurka na farin cikin aiki da ƙawayenmu na Bangladesh wajen samar da horo ga sojojin ƙasashen duniya domin ayyukan samar da zaman lafiya a ƙarƙashin lemar Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar kwamandan mayakan saman Amurka Major General James O. Effort, wanda ya ƙara da cewa Atisayen Shanti.4 na ɗaya daga cikin hanyoyin da muke ƙarfafa dangantaka tsakaninmu da sauran ƙasashe, yayin da a lokaci ɗaya kuma muke ƙara ƙarfafa cuɗanyar rundunonin sojanmu a ko'ina a faɗin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubutowa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
To a takaice, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin Amurka a yau ɗinnan Laraba da su dage su tabbatar cewa Amurka ba ta yi watsi da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma da Iran don dakatar da shirinta na nukiliya ba. An yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga wani shugaban addini mai miliyoyin mabiya a Indiya a yau ɗinnan Laraba saboda samunsa da laifin yin faɗe ma wata 'yar yarinya. Asaram Bapu, ɗaya daga cikin shugabannin addinai a Indiya da suka yi suna kuma harkokinsu ke cike da takaddama, an yanke masa hukunci a wata shari'ar da aka yi a keɓe a wani gidan yarin da ake tsare da shi a Jampur saboda fargabar yiwuwar magoya bayansa su tayar da ƙayar baya. Gwamnatin Isra'ila ta dakatar da shirinta na ta sakiyar dubban baƙi 'yan Afirka waɗanda suka shiga ƙasar ba kusa ƙa'ida ba bayan yunƙurinta na baya-bayan nan na mayar da su Afirka ya ci tura. Tuni baƙin hauren waɗanda akasari suka fito daga ƙasashen Eritrea da Sudan suka shigo Isra'ilar daga ƙasar Masar ke ta nuna murfarin cikinsu. Aƙalla yanzu kam 'yan Afirka waɗanda wasunsu sun zauna a Isra'ila na tsawon shekaru 10 za su iya sabunta takardun izinin zamansu duk bayan kwanaki 60. 'Yan tawayen Taliban sun bayar da sanarwar ƙaddamar da hare-haren da sukan kai a Afghanistan a lokacin bazara na kowace shekara, al'amarin da ya wargaza sa rai da aka shafe makonni ana yi na cewa za a samu tattaunawar zaman lafiya.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.